écoute d'un programme en rediffusion sur VOA.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Yusuf Aliyu Harande muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar ta amince gwamnatin kasar ta ƙara tsawaita dokar ta ɓaci a yankunan da ke fama da matsalar tsaro. Sannan a Najeriya za ku ji cewa shugaban kasar Muhammadu Buhari da takwarar aikinsa Recep Tayyip Erdogan na kasar Turkiya sun taɓa hannu kan wasu yarjejeniyoyi a tsakaninsu. Baya ga haka muna tafa da rahoto na musamman da kuma labaran wasanni. Amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan daren. Akalla mutane 14 ne suka mutu a yau Laraba lokacin da wasu bamabamai biyu suka fashe waɗanda aka ɗana su a motar sojojin Siriya a Damascus, inji kafofin watsa labarai na gwamnati. Harin yana ɗaya daga cikin mafi muni a babban birnin ƙasar ta Siriya tun bayan da sojojin shugaba al-Bashir suka fatattaki mayakan 'yan ta'adda daga wajen babban birnin ƙasar a shekarar 2018. Ana ci gaba da gwabza faɗa na tsawon shekaru 10 tsakanin gwamnatin Siriya da 'yan tada kaya baya a wasu sassan ƙasar. Babu waɗanda suka ɗauki alhakin kai harin wanda ya faru kusa da wata tashar shiga motar bas, inda yawanci matafiya da 'yan makaranta ke taruwa. Kafar yaɗa labarai ta ƙasar ta ambato wata majiyar soji na cewa an ɗana bamabaman biyu ne a wata motar bus kafin ta fara jigilar jami'an sojoji, kuma sojojin sun samu kwance bamabamai har guda 3. Ɗaya daga cikin manyan fashe-fashe na ƙarshe a Damascus ya faru a shekarar 2017 lokacin da 'yan ƙunar bakin wake suka kashe kusan mutane 60 a wani hari kan ginin ofishin shari'a da gidan abinci. Ƙungiyar IS mai da'awar kafa daular Islamiyya ta ce ta ɗauki alhakin kai har-haren wanda bata rike yankin Asiriya ba tun daga shekarar 2019, amma tana ci gaba da yin barazana musamman a cikin hamadar Siriya. Sojojin Habasha sun sake kai wani hari ta sama a babban birnin yankin arewacin Tigray a yau Laraba, kwanaki biyu bayan wani hari ta sama da ya kashe mutane 3 a yankin. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Farhan Haq ya faɗa wa manema labarai a jiya Talata cewar wani mutum ɗaya ya rasa ransa a harin ta sama a wajen birnin Mekelle. Haq ya ce an bayar da rahoton cewar mutane 9 sun jikkata a harin na biyu da aka kai a Mekelle daga baya a wannan rana, wanda kuma ya lalata gidaje da dama da wani otel da ke kusa da yankin. Kakakin ya ce takwarorinsa a Majalisar Ɗinkin Duniya sun firgita da zafafan rikicin, kuma sun sake tunatar da dukkanin ɓangarorin da ke rikici da juna akan nauyi da ya rataya a wuyansu a ƙarƙashin dokokin jin ƙai ta duniya don kare fararen hula da dukiyoyinsu. Gwamnatin Habasha da farko ta musanta ƙaddamar da har-haren na ranar Litinin, amma daga baya kamfanin dillancin labarai na Habasha ya bayyanar da kai har-haren ta sama, kuma ya ce sun kai harin ne kan kayayyakin sadarwa. Rahoton wani kwamitin musamman na Majalisar Dattawan ƙasar Brazil zai ba da shawarar shugaba Jair Bolsonaro ya fuskanci tuhumar aikata babban laifi kan yadda ya tunkari annobar COVID-19, wacce ta yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 600,000 a ƙasar. Rahoton mai kusan shafi 1,200 da Sanata Renan Calheiro ya tsara yana zargin Bolsonaro da wasu ayyuka kamar gaggauta amfani da magunguna da ba tabbatar da sai hancinsu ba, kamar hydrochloroquine, duk da yake daga baya an nuna cewar ba su da tasiri da jinkirta sayan allurar. Rahoton ya ce Bolsonaro na da yakinin cewar barin kwayar cutar ta bazu zuwa ko ina a Brazil zai iya haifar da rigakafi idan ta saba da jikin jama'a. Idan kuma isasshen jama'a suka kamu da cutar da ke yaduwa, hakan na iya dakatar da cutar daga ƙara yaduwa. Rahoton na Sanata Kolhiru ya bada shawarar cewar a gurfanar da Bolsonaro kan tuhume-tuhume da suka hada da laifukan cin zarafin bil'adama, buga takardun jabu da tunzura aikata laifi. Rahoton yana kuma bada shawara a gurfanar da wasu tsofaffin jami'an gwamnati da na yanzu abokanan shugaban kasar, ciki har da 'ya'yansa uku, daya daga cikinsu fitaccen dan majalisar dattawa. Amma tsananin adawa daga wasu mambobin kwamitin ya sa Kolhiru ya cire shawarwari na tuhumar Bolsonaro da kisan kare dangi ko kuma kisan kai. Labaran duniya ake sauraro kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Mukaddashin ministan harkokin cikin gida na Taliban, wanda Amurka ta lissafa shi a matsayin dan ta'adda na duniya, ya shirya wani biki a Kabul don karrama 'yan kunar bakin wake da ke da alhakin kashe dubban sojojin Amurka da na kamance a Afghanistan. Surajuddin Haqqani, wanda aka ware dala Amurka miliyan 10 ga dukkan wanda ya bayyana inda yake har aka samu nasarar kama shi, ya sadu da iyalan wasu daga cikin maharan a taron ranar Litinin a wani babban otel a babban birnin Afghanistan, in ji kakakin ma'aikatar cikin gida Kari Said Kosti. Kari ya wallafa wasu hotuna marasa kyau a shafinsa na Twitter na Haqqani yana addu'a tare da rungumar dangin mamatan 'yan kunar bakin wake. Kuma ya ce daga baya ministan ya yaba wa 'yan kunar bakin waken a matsayin jaruman musulunci da na ƙasa. Ba dai ga Haqqani a bainar jama'a ba cikin 'yan shekarun nan, ciki har da tun bayan da Taliban ta koma kan karagar mulki. Kungiyar Taliban ta sake kwace ikon kasar a watan Agusta bayan da ta kaddamar da munanan harhari kan gwamnatin Afghanistan mai samun goyon baya na kasashen yamma da sojojin kawance da Amurka ke jagoranta na kusan shekaru 20. Al'ummar duniya duk da hakan sun yi watsi da kiraye-kiraye da kungiyar masu kishin Islama ta yi na amincewa da gwamnatin rukun kwariya da ta kafa a Kabul bisa la'akari da haƙƙin ɗan adam da sauran wasu matsaloli.
Da Yusuf Aliyu Harande wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, Najeriya da Turkiya sun amince akan wasu muhimman yarjejeniyoyi da za su haɓaka tattalin arziki da samar da ayyuka ga matasa da kuma tsaro. Waɗannan batutuwa su ne suka mamaye tattaunawar da shugaba Buhari ya yi da takwarar aikinsa na Turkiya Recep Tayyip Erdogan yayin da ya kawo ziyara a Najeriya. Malam Garba Shehu, babban jami'in yaɗa labarai na fada gwamnatin Najeriya, ya yi wa wakilinmu Umar Faruk Musa Abuja ƙarin bayani a wannan tattaunawa da suka yi ta wayar tarho.
To, an yi taro an gama lafiya kuma shugaba Erdogan ya tashi ya bar Najeriya. Akwai yarjejeniya kamar guda 7 da suka sa hannu a kai na nufin jami'ai na Najeriya da kuma jami'ai na kasar Turki sun kulla yarjejeniya ta tsaro a tsakaninsu. Kuma wannan yana cikin jawabi da shugaba Erdogan ya yi cewa a shirye suke su kama wa Najeriya wajen yaki da ta'addanci da 'yan fashin da ake ta fama da su a sassa daban-daban na kasar nan. Wannan ko yana nufin watakila wajen gudunmawa makamai amma bari a sayaɗin da sauran gudunmawa. Akwai yarjejeniyar da ta shafi kamar biyan haraji da kamfanoni maimakon tsari da ake da shi yanzu kamfanin da yake Najeriya in ya je taki zai yi harkar kasuwanci, in ya nuna takardarsa ta haraji ta Najeriya za a amsa. Su ma in suka zo da tasu za a amsa, maimakon ka biya haraji a nan ka je can ka sake biyan haraji. Banda haka akwai yarjejeniya akan samar da fasaha ta hakan ma'adinai a nan Najeriya, da kuma haɗin kai da aiki tare wajen samar da makamashi fanni biyu, harkar man fetur da harkar wutar lantarki. Sannan akwai shiri na tallafawa matasa wanda taki din ta ce za ta kama wa Najeriya a maganin matsalar rashin aikin yi da sauransu na matasa. Kuma shugabannin sun yarda cewa za su dinga tuntuɓar juna a kan harkoki na siyasa na duniya gabaki ɗaya. Waɗannan suna cikin abubuwan da aka kammala tattaunawa, sauran kuma za a ci gaba ana yi har sai an kammala su.
Wata magana da 'yan ƙasa da dama da masana sha'anin diplomasiyyar Najeriya da Turkiya suke ta ambato shine maganar ƙungiyar nan ta Guardian, wadda ake ganin ƙasar Turkiya ba ta jin daɗin suna walwala a cikin Najeriya. Akwai maganar nan ta taso ko kuwa ba a ma ambato ta ba a tattaunawar shugabannin biyu?
Kuru sai dai in a tsakaninsu da suke sun keɓe su biyu sun tattauna, amma dai a fuskar jama'a a namu fahimtar shi shugaba Erdogan ya taɓa wannan magana tun da ya ce yanzu a shirye suke su kama wa Najeriya wajen yaƙi da ta'addanci, kuma suna fata cewa ita ma Najeriya za ta biya su ta mara musu baya su ma wajen yaƙi da ta'addanci.
To amma wa'annan ƙungiyar ta Guardian da ke ayyuka na mu'amala mai kyau da tallafawa 'yan ƙasa a waɗansu fannoni na ilimi da kiwon lafiya da sauransu, akwai yiwuwar cewa wata takaddama a kansu za ta iya tasowa, ko a nan ne taimakon da ita ƙasar Turkiya take neman Najeriya ta yi mata?
Wannan magana dama ba sabuwa ba ce an taɓa yin ta tsakanin Najeriya da Turkiya, kuma matsayin da shugaban Muhammadu Buhari ya ɗauka a baya bai canja ba, cewa mu dai a matsayinmu na ƙasa ba za mu goyi bayan wata ƙungiya ko wace iri ce ba don ta yi amfani da Najeriya su kafa sansani don su kawo fitina a wata ƙasa, musamman ga ƙasa ma kamar Turkiya wadda take da kyakkyawar dangantaka da Najeriya, wadda kuma shugabanni tsakaninsu akwai amincewa da kyakkyawar hulɗa. Saboda haka ba wanda zai yi amfani da damar da aka bashi zauna a Najeriya ya yi abinda zai kawo illa ko kuma ya cuci shugabanci ko kuma kasar taki. Wannan iyakar magana kenan.
Malam Garba Shehu kenan, kakakin shugaban Najeriya. To, majalisar dokokin jamhuriyar Nijar ta amince gwamnatin kasar ta ƙara tsawaita dokar ta ɓaci a yankunan da ke fama da matsalar tsaro, bayan la'akari da yadda ake ci gaba da fuskantar har-haren ta'addanci a irin waɗannan wurare. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Mumuni Barma ya yi kuma mana da ƙarin bayani.
Bayan shafe awoyi suna tattaunawa akan ƙudurorin da gwamnati ta gabatar da nufin samun haɗin kan majalisar dokokin ƙasa akan buƙatar tsawaita dokar ta ɓaci a yankunan Tilaberi da Difa da wani ɓangare na jihar Tawa, wakilan al'ummar a zamansu na wannan Laraba sun yi ƙuri'ar amincewa wannan mataki sakamakon lura da yanayin da ake ciki a waɗannan yankuna masu fama da ayyukan ƙungiyoyin ta'addanci. Honorable Ahmad Mamman Sani mamba ne a kwamitin tsaro na majalisar dokokin ƙasa.
Abin da yasa muka yarda da wannan abin, an gano da har yanzu akwai 'yan ta'adda suna nan cikin ƙasa suna barna. Kun san Tilaberi kwanakin baya har mutuna aka ba izini su yi yawo, amma da aka ga kuma barna ta dawo aka tsaida. To shi yasa ko yanzu duk inda aka maida dokan nan aka ɗauki matakan nan an gano da har yanzu akwai matsala, kenan 'yan ta'addan nan suna nan, kenan dole ne dokar ta ɓacin nan a ƙara mata wa'adi saboda soja su samu masu tsaron ƙasa su yi aiki yadda ya kamata.
Kafin wannan zama, wata tawagar 'yan majalisa ta zagaye yankunan da ke cikin yanayin taɓarɓarewar tsaro don jin ta bakin jama'a. Saboda haka majalisar ta shawarci ɓangaren zartarwa akan buƙatar ɗaukar wasu matakai. Honorable Lantana Umaru ita ce kakakin kwamitin tsaro a majalisar dokokin ƙasa.
Ni na je gundu mai tawa, can da muka je sun yi na'am da wannan dokar ta ɓaci da aka aza musu bisa kan surutu yawo da motuna, gaskiya ya rage musu kawo har-hare. amma inda suke su kawo jaje da yake ba duka tawo bace gaba daya akwai department kin da basu shiga cikin wannan tsari ba to ƴan ta'adda suke labewa ba wannan department wanda ba su da dokar hawan moto sai su buga sai su koma ta inda ake hawan moto kenan ba za a gane wani ne zai buga ba sun ce mun zo in zo mu shaida ba gwamnati in san samu ne har makwabta ma wanda ba su da doka a ba su wannan doka din a kare su gaba daya
karamin ministan cikin gida Dauda Uzanedu wanne wakilci gwamnati a yayin wannan zama ya jinjina wa ƴan majalisar saboda haɗin kan da suka bayar wajen karfafa matakan tsaron ƙasa.
Je voudrais tout d'abord au nom de son excellence monsieur le premier ministre chef du gouvernement vous remercier pour ce vote massif en faveur des quatre projets de loi portant ratification des textes.
Sai dai mataimakin shugaban majalisar dokokin ƙasa honorable Kallahan Kurau wanne ya shugabanci wannan zama ya ce akwai buƙatar tantauna hanyoyin dage dokar ta ɓaci a wuraren da aka jima ba fuskanci harin ta'addanci ba.
Est-ce qu'on peut réfléchir sur les critères pour successivement lever l'état d'urgence.
A shekarar 2015 ne gwamnatin Niger ta kafa dokar ta ɓaci a jihar Difa bayan da kungiyar Boko Haram ta kaddamar da harare kafin a dauki irin wannan mataki a 2017 a jihar Talabere da wani bangare na jihar Tawa inda ake fama da aika-aikar ƴan ta'addan Mali. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 19.3149 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 101.5. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. La yanzu kuma sai rahoton mu na musamman wanda Hassan Umar Tambol zai gabatar.
Sana'ar katako a da sana'a ce da aka fi sanin ta a wajen mutanen kudu maso yammacin Najeriya ko da yake akwai itacen katako a wasu daidaikun jihohin arewacin Najeriya to koyaya sana'ar katako ke tafiya na ziyarci babbar kasuwar katako da ke unguwar Bodija Ibadan inda na tattauna da wasu masu sana'ar katakon
insha Allah ni ne Alhaji Muntari Garba wakilin dokawa Obewa Dalla ni ne chairman na Hausa da Ibo da suke kasuwar katako Ibadan to yadda kasuwar katako take tafiya san abin jiji ne wani lokaci ga rani kayan ya dan yawa wani lokaci ga damuna mu sha wahala me yasa ake samun kaya ga rani lokacin nan kasa ta bushe irin ondo akure ina ne duk inda aka yanka katako a cikin daji za a fito da shi a wannan lokaci motoci ba za su dahe ba kamar ga damuna motoci ba su shiga wani lungu ko wani sako domin fitowa da katako insha Allah kaman irin ga damuna gedo ba za ta iya shiga cikin chaba-chaba laka ba na daji wanda za ta fito da kaya yadda za a samu kaya wadata shi yasa a damuna kayan yake hawa sama farashi yana tashi a damana yanzu ma muna cikin farashin tashin a damana don yanzu kayan da muke saye da 1,500 yanzu 1,800 yake 2,000 kamar 2x2 yanzu a yanka abinda yake bambancin mu da mutanen ƙasa kasan su suna yanka shi kamar 2x12 za ka yi 2x4 hudu da shi to amma su za su mai da shi biyar kamar watana suna dan tawe haken yadda an kai kaida mun ko abinda yake bangaren mu na Hausa idan ka taho da wannan order dole za mu yanka shi cikakke yadda shari'a ta yadda a cika a baka yanzu kamar irin akwamiri mahogani nau ake sai da balanke kayan da mun kai sai nan black afara da 2x6 2x3 ko da yake ba mu cika sai 2x4 saboda muna sai 2x6 ko tumba sai a yanka ko 2x3 guda nawa kaka bukata mun san tumba guda nawa ne zai baka su kamar yanzu irin 2x6 din nan kamar ana yanka shi kamar nawa 2x6 din nan ana yanka shi kamar naira 30 ko wani kwara ko wani layi guda me sai yake biya ko kuku da hunka sai da to yadda ka bada farashin kaya in ka bashi da yankan da za ka yi ka hada lissafi ka bashi yayi in kuma kaya sai bakin farashin da an ka sai ga kasuwa sai shi biya kudin yanka shi mai sai shi amma menene dadin wannan sana'a ta katako a dadin ta muna ci cikin mu sha cikin mu ci da iyalin mu da mu yi sadaka cike da abubuwan da yake gudana insha Allah ko ka taba yin wani abin da ba za ka imantawa a cikin sana'ar katako ba abubuwa ya duk daya na cikin ni musu suna na aurar da su yanzu na aurar da guda kaga akwai saura suna nan naje maka kuma ka taba koya musu sana'ar katako a sosai da yawa ina da yaro yanzu ya kai 8 cikin kasuwa yayan ka ne koko yan uwa ne da wannan gudana a ciki wanda cikin sai to kamar shekara nawa ka doka kana wannan sana'a na yi shekara 40 to shi wannan katako wadanne jihohi aka fi kai shi a cikin Najeriya to babu jihar da ba akan katako ana kai Kebbi ana kai Sokoto ana kai Maiduguri kuma mutanen Kano dai ba su cika yawan sayan kaya nan ba yanzu
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh ina kabiya Yahaya Abdullahi Dogo wanda ke nan kasuwar katako Ibadan
ka dade kana sana'a katako
na dade ka
To me baka sha'awar shiga sana'ar katako.
Kasuwar katako na iska mahaifina na aikin katako ne.
Mun gado ne.
Da izinin Allah.
Bayan kai cikin yan uwanka yanne ko kanne akwai wanda ke sana'ar katako?
A'a babu, ni kadai ne nake sana'ar katako a yau.
To me yasa?
Haka Allah ya kunta.
Wane gari ne ka fara wannan sana'ar katako?
A nan cikin Ibadan nake sana'ar katako, nan Bujija.
Banda Ikire. Wane gari ne kamar nan kasar Yarba ake samun katako?
Ondo, Ekiti, Akure, Idari, Osun State duka da gaba ki daya yawancin su duk inda suka yanka suna kawo ya zama Ibadan, ya zama kamar cibiya ce, duk wanda ya kawo yana zuwa nan Ibadan a sauke. Wannan yanayin da ake ciki dai na yanzu da yake sun kukkula dajin, an ba nan kusa-kusa ba cikin Ibadan ba inda ake kawo katako a yanzu, duk yawanci dajin sun kulle ba a kai kaya
saboda damuna.
Eh to waɗansu saboda damuna ne, waɗansu kuma ba saboda damuna bane, sun kulle ne saboda tarar da aka yi musu na yanayi da ake yi, in aka canja ciyaman ko wani abu daga cikin su suka sai matakin da suke dauka.
A cikin jihohin Arewa wace jiha tafi sayan katako?
A yanzu dai yanda tafiya ke tafiya, jihar Sokoto, Kebbi, she Maiduguri. A yanzu dai ni dai waje jamu yanda muke ganin yanda muke sana'a a nan dai kasuwar katako Bujija.
A sati ko a wata kuna kai trailer nawa ko balbo nawa kamar irin Sokoto, Kebbi da Maiduguri?
Eh to da yake yanayin yanzu damuna ne, a sati ana loda kamar irin trailer 7 ko 8 a sati saboda yanayin damuna ne.
Zuwa wace jiha?
Sokoto ne da yafi yawa gaskiya, amma da yanayin mota yanzu mota ta yi tsada, abubuwan dai ba a cewa ko muna da yawa Allah godiya, ana iya samun 4-5-6 amma ba sa yawa.
Kamar trailer tana ɗaukar katakon nawa?
Tan daga nan wajen Allah ya sa da at least in dai talanki mane da awu ai yayi ja miliyan 4 da wani ko miliyan 5
in irin arerena ko akwamiri ko mahogani fa.
Daga yanzu a dukkan lissafin katako da ke bayani magani ban magana shi, saboda at least zai an kai shekara 8 ko 10 ma magani ya riga tsira,
saboda babu shi kenan.
Babu shi ko yanzu an kawo shi zaka iske falanki shi guda ɗaya wajen 4,000, ai kaga ba ba magana cewa a siye shi yanzu. Kafintocin mu na Arewa ba sa yawan siyan shi in ba wanda ya zama oda ba,
yawwa
eh ko na dole. Amma kaga falanki arere, ahun falanki afara, duk wannan falanki oro, kwato-kwato araba, duk wannan ana siyan shi a nan. Asala farashin farko arere 2,300, 2,500 falanki. Falanki wanda zaka iya samu na afara shi ma fari fa ba fa baka ba, farin afara dan wani kare sura ya ce baka fari, ana iya samun shi naira 2,200, 1,100 sarki nan.
To bakin fa?
Ah bakin nan ina gani at least da in dai an samu baki mai kyau dai zaka samu 3,500 guda daya bakin falanki na afara.
Sunana Idris Abdurrauf, sana'ar katako ne kai?
Me baka sha'awar shiga wannan sana'a?
Sana'ar katako da can ainihin lebaranci muke a kasuwar katako. Ina nan wani bawan Allah ya yi ra'ayin yanayin da ya gane a cikin gurgurdo, ina dan rubutawa yan nemi in zo in taya shi aiki na ainihin baki. A ainihin Allah ya kaddare ni ma na kasance cikin masu aikin katako. Wannan bawan Allah kuma shine wanda sananne ne tun daga Maiduguri har abin da ya yi Sokoto, birnin Kebbi, Yawuri, shine Alhaji Sule Siri, Allah ya ji kare. Duk wanda yake ainihin mai sayar da katako ne a wancan lokacin, da ma yaran masu sayar da katako da suka rage yanzu sun san shi. Allah subhanahu wataala ya ji kanci da rahama. Wannan shine mai gidanmu wanda ya koya muna aikin ainihin katako. Kin ainihin muna sayar mu ainihin baki su zo da kudaden su mu saya musu, har ya kasance mu ma muna saya muna turawa, ya kasance mu ma mun shiga a cikin kasuwancin.
To kuma an ka saye bayan turawa kana kasawa ka saida?
Muna saya a nan mu kasa mu kuma ainihin saida.
Kamar wani gari ka fi sauna ka katako?
Muna sayowa daga Ekiti, Ondo, su nan kusa-kusa Ikire, Abomu, su ainihin akwai wasu kasuwanni a nan da ake cewa Fashadi kamin fita garin Ibadan, ko kuma in ce sai an dan fita cikin garin Ibadan. Duk muna siyo ainihin katako daga waɗannan wuraren, da kuma su ainihin Ijabu, Igbo, duk muna zuwa mu siyo katako mu kawo shi a nan kasuwar Bujija mu sayar.
Yawancin sana'o'i kamar irin ko dabbobi ko abinci ma da sauransu ana yin kwantai, shi ma katako ana kwantai?
Kwarai ana yin kwantai sosai. Wani lokaci musamman irin halin da muke ciki na damuna, idan Allah ya jarabe ka ka samu katakon da yake yana da matsala, ya dade ajiye ruwa suka ainihin canza shi ya baki ya duhu, wani za ka ga yana ainihin murjewa, kaga ya zan kwantai.
To wannan sana'a tana biya ma bukata?
Alhamdulillah, wannan sana'a ta biya min bukata, domin alhamdulillah a nan da nake a zaune, ina zaune a cikin gidana na kaina, sannan a Arewa a can wajen mu na gina gidana na kaina, sannan a gidan mu na ainihin family na samu bangare da na gyara mahaifiyata a cikin wannan sana'a, sannan na mallaki mata 3, ina da yara yanzu sun kai misali 13.
Nana Umar Ahmadi, Sabo Ibadan, aiki karkashin wani fara saboda shi Alhaji Ahmadi dan aiki ne kenan nan, kuma na taho nan lokacin baban gida, lokacin katako na arha sosai, wani lokacin ana saida arere naira 7 naira 8.
Menene matsalar wannan sana'a ta katako?
Matsala yanzu akwai matsaloli da gaskiya saboda katako ya riga ya waya.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To yanzu kuma ga labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Kumar kwallon Afirka CAF a takaici Patrice Motsepe ya koma wata ziyarar yini biyu a Ghana. Amshakin biloniyar na Afirka ta Kudu da ya zama shugaban hukumar farko-farkon shekarar nan yau Laraba da safi ya sauka birnin Accra. Shugaban hukumar kwallon Ghana Keti Kroku wanda kuma shine shugaban wafu Zone B ya tarbe shi a Kotoka International Airport ya kuma sadu da mataimakin shugaban kasa Dr. Mahamud Bawumia a Fadar Jubilee House. Tare da su a wannan saduwa akwai ministan wasannin motsa jiki Honorable Mustapha Yusuf da Kate Okoroko. Dr. Masepini zai zama babban bako a wurin wani shirin matasa da shugaban Nanadu Danko Akufo Addo ya kirkiro. Babban mai koyar da Black Stars wasa Milovan Rajevic ya sadu da dan wasan Sheriff Tiraspol Edmond Addo bayan wasan Champions League da sun kai da Inter Milan a San Siro a league din UEFA Champions. A wannan wasa Sheriff ta shaka shi a farkon lokaci bana da ci 3-1 a hannun zaka run siri a ranar talata da dare. Edmond Addo ya sadu da coaching bayan wasan, haka kuma Milovan ya tafi filin wasan ne don ya kalli dan wasan tsakiyar Ghana da ke wasan ta Maula da Moldovan Club mai shekaru 21 zai iya samun kiran farko zuwa Black Stars sabon wata a wasan neman shiga gasar cin kofin duniya da Ethiopia da Afirka ta Kudu. Mai koyar da Black Queens wasa Mercy Tego Kwakuta ce ƴan wasanta sun shirya sosai su fuskanci Super Falcons na Nigeria a wasan neman shiga gasar cin kofin Afirka na mata na shekara ta 2022. Black Queens za su yi karan batta ne da zakarun shekara ta 2018 na gasar ta mata zagayen farko da za a yi a filin wasa na Mobolaji Johnson Arena da take magana gabanin karawar tsohuwar ƴar wasan baya ta Ghana. Ta ce ƴan wasan sun shirya tsab su samu sakamako mai kyau. Wydad Casablanca na kasar Morocco na fatan sake samun mai koyar da su wasa Walid Regragui bayan ya kamu da cutar COVID-19 gabanin karawansu a CAF Champions League da Accra House of Oak. Wannan wasa da suka sha kashi da ci 1 da nema a nan birnin Accra ya tsere wa kocin. Sai dai ana sa ran zai sake yin wani gwajin na COVID-19 cikin sa'o'i masu zuwa, abin da ya tayarwa klubin hankali. Tawagar Wydad sun yi gwajin gabanin su taso zuwa Ghana. Tuni dama mataimakin kocin da mai bayar da horon motsa jiki sun kai gwajin kuma suna dauke da cutar. Ɗan wasan Wydad sun iso Accra ranar Juma'a da jirgin haya daga Casablanca. Aka dana musu ɗaya mai ban haushi. Radwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Kafin mu karkare shirin, bari mu yi bitar wasu daga cikin labaran duniya.
Sojojin Habasha sun sake kai wani hari ta sama a babban birnin yankin arewacin Tigray a yau Laraba, kwanaki biyu bayan wani hari ta sama da ya kashe mutane 3 a can. Rahoton wani kwamiti na musamman na Majalisar Dattawan Brazil zai bada shawara cewar shugaba Jair Bolsonaro ya fuskanci tuhumar aikata babban laifi kan yadda ya tunkari annobar COVID-19 wacce ta yi sanadiyar mutuwar sama da mutane 600,000 a kasar. Haka an ji cewar muƙaddashin ministan harkokin cikin gida na Taliban, wanda Amurka ta lissafa shi a matsayin ɗan ta'adda na duniya, ya shirya wani biki a Kabul don karrama 'yan ƙunar bakin wake da ke da alhakin kashe dubban sojojin Amurka da na ƙawance a Afghanistan.
To masu haro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin wannan shiri namu da ya kasance na ƙarshe a wannan rana. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin. wato da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Cameroon da Chadi karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da yake an gabatarwa, sai kuma Julie Leathers Gresham da ta hada mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu kwana lafiya.